الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوترق وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دكري هدو دتلاتين دهدو ودوان الرانا تداتي دا شاتقوز قوتن تداتي دا شاتقوز قوتن bakwai shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani da muke a wannan wata ne albarka na ramadan a wannan masallaci ne albarka na alqur'an za mu tashi aya ta 94 a cikin suratul a'raf insha Allah a yau kafin mu fara karatunmu akwai a yau kafin mu fara karatunmu akwai bayani da zamu ji daga ɗaya daga cikin malamanmu a limamin masallacin Quba na Madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa ɗaliban ilimi sun san shi Sheikh Muhammad Abdullahi Zarban Al-Ghamidi ya ce yana da ɗan saƙon nasiha da zai yi ga ƴan uwa musulmi kafin mu fara tafsiri insha Allah zan kira shi domin ya isar da saƙonsa sannan na fassara bayanin abinda ya kunsa a cikin saƙon insha Allah saboda haka za mu saurari maganar tasa Allah ya amfane mu da abinda zai gaya mana assalamu alaikum
assalamu alaikum khalas ana rana ne
khalas la tafadhal ya sheikh takallam khalas تفضل يا شيخ نعم الصوت واضح يا شيخ تفضل
Thank you.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوة مسلمي، نعم. جزاك الله خيرا. أنا أترجم يا شيخ. نعم الصوت واضح. تسمع الترجمة؟ نعم. إيه الصوت كان واضحا. الصوت كان واضحا. كان الصوت واضحا والآن أترجم إن شاء الله. الله يجعله في موازين حسناتكم. آمين. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عندكم كجي a wannan bayani daga dan uwanmu kuma malaminmu a kamar yadda ya sanar da kansa Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi yace yana yi mana wannan bayani da wannan yana yi mana magana daga garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina gari mai tsarki wato masaukin imani garin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kwance a wannan gari yana yi mana a wato murna da samun ganin wannan wata ne albarka watan Ramadan watan imani kuma ya yi amfani da wannan dama ya isar da sako ga ƴan uwa musulmi a wannan masallaci na Al-Furqan sakon nasiha kan mai amfani da waɗannan ranuka da waɗannan kwanaki na watan Ramadan watan azumi watan tsayuwar dare a cikin sallah watan karatun Al-Qur'ani watan koyon wato watan neman sanin ma'anonin Al-Qur'ani watan bayyana sanar da musulmi ma'anonin Al-Qur'ani saboda haka yace ni amfani da wannan dama domin wannan duniya wato ba gidan dawama bace lahira ita ce gida wanda yake na wato wanda yake makoma ta tabbata dan haka mu kokari mu yi makan mu guzuri a waɗannan kwanuka da ayyuka na alkhairi wanda ya hada azumtar ranakun wannan wata da yin sallah cikin dare da karatun alqur'ani da neman sanin alqur'ani da bayyana sanin alqur'ani da yawan ayyukan alkhairi na ayyukan sadaka da taimakon musulmi da taimakekeniya da juna a taimaka mu juna wajen ayyukan alkhairi da ayyukan tsoron Allah sannan kuma yana ya ƙara yi mana nasiha da mu guji dukkan abinda zai sanya mu wato a cikin fitina ta addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba domin ayyaki ku rinka roƙon Allah wato aminci da lafiya daga azaba wa sallallahu alafiya domin mutum idan jarabawa ta zo bai san yaya zai kasance ba amma idan ya zamanto Allah madaukakin sarki ya amintar da shi da ya jarabce shi da ya masa ibtila'i to wannan shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya a sannan ya kira ga musulmin Najeriya musamman waɗanda suke a Kano musamman waɗanda suke a wannan masallaci na Al-Furqan da wato mu rinka ma juna addu'a da Allah madaukakin sarki ya ba mu cikawa da imani ya kuma taimaki wannan addini namu wannan shine gajeren sakon da wannan bawan Allah wanda yace a gudumawar tsofaffi waɗanda ba su da iko wato ma'ana kafin mai wannan maganar kafin ya wannan magana yace da yana da iko son sa ya tattaki ya zo wannan gari domin ya isar da ya hadu da ƴan uwa ya isar da sakon nasiha ga ƴan uwa musulmi amma larurar lafiya ta sa ba zai iya ba dan haka shine sakon gajiyayye wanda ba shi da iko ne ya yi tafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya tsawaita ransa a cikin ayyukan alkhairi kuma ya saka masa da alkhairi akan wannan kokarin da yayi ya kuma ba mu ikon aiki da nasihohin da muke ji na alkhairi a wannan wata mai albarka saboda wannan lokaci da muka dauka muka ji nasihar wannan malami yau ba za mu amsa tambayoyi ba sai Allah ya kai mu gobe insha Allah yau za mu shiga karatu ra'asa na sun aya ta 94 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية
Allah jalla wa ala yace wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, bamu aiko da wani annabi a cikin wata alƙarya ba, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra, face mun wato riki ma'abutan wannan alƙaryar bil ba'sa'i da tsanani, wad darra'i da abubuwan cutarwa, la'allahum yadarra'un, domin kwaɗayin wato su yi ƙasƙanci ga Allah jalla wa'ala. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasana, sannan mu musanya a maimakon wannan tsanani, a maimakon wannan wato mummuna, mu musanya ta da kyakkyawa. Hatta afau, har sai sun yawaita, arzikinsu ya yawaita. Wa qalu qad matta aba anadarra wa sarra, kuma suka ce haƙiƙa cututtuka da tsanance-tsanance sun samu iyayenmu. Fa akhadnahum baghtatan, to a lokacin nan sai mu halakar da su, baghtatan babu tsammani, wa hum la yash'urun, alhali su ba sa jin cewa azaba za ta zo musu. Wannan Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana sunnarsa ne tare da al'umomi a cikin wato tarihinsu. Allah ya kawo kissar al'umomi guda biyar, mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud Adawa, da mutanen annabi Salih Samudawa, da mutanen annabi Lut, da mutanen annabi Shu'aib mutanen Madiyana. Ko waɗannan su Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su saboda zunubansu da saɓa ma annabawansu. To sai ya kawo sai aka Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi a matsayin wato gundarin wato tataccen darasin da mutum zai samu a cikin kissar waɗannan al'umomi da suka gabata. Saboda haka wannan wa'azi ne da ya biyo bayan kissoshin. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sunnarsa don mutane su yi amfani da hankalinsu, su yi amfani da tunaninsu, su gane sunnar Allah, kada gafala ta same su. Irin abin da ya samu waɗanda ya wuce su ma ya zo ya same su, domin mai hankali shine wanda ya wa'azu da abin da ya wuce masa. Mai hankali shine wanda zai ga abin da ya samu dan uwansa ya shiga tattalinsa. Allah ta'ala ya ce wato bai taba aiko da wani annabi a cikin alƙarya ba. A cikin wannan akwai bayanin sunnar Allah cewa Allah baya aiko annabawa sai a cikin alƙarya, baya aiko annabawa a cikin ƙauyuka. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura, ba mu aiko ba gabaninka face mazaje da muke wahayi ya zuwa gare su daga cikin mazowa alqaryatu. Saboda Allah maɗaukakin sarki yana aiko annabawa da shari'a ne. Ita ko shari'a ba ta yiwuwa sai ga mutane waɗanda yake sun zamanto zaunannu, waɗanda suke masu ci gaba, wanda suka gina al'umma, suke da al'adu, suka gina alƙaryatu, suka gina tsarin tafi da rayuwa, suke da tsarin siyasa, tsarin tattalin arziki, tsarin zamantakewa. Amma waɗanda suke a ƙauyuka bararo, wanda suke ba zama suke ba, sun ɗan zauna wani ɗan lokaci sannan su tashi su tafi, sannan su ɗan zauna wani lokaci su sake tashi su bar wannan waje, ba za su iya gina wato habara, ba za su iya gina rayuwa waɗanda take har za su buƙaci shari'a wadda za ta ƙayyade musu yadda za su rinka rayuwa su zamanto ababen koyi ga sauran al'umomi ba. Kuma al'ada ta riga ta gabata cewa su 'yan ƙauye wato mabiya ne ga 'yan birni, 'yan birni kuma masu girman kai ne ga 'yan ƙauye, sai dai su koyar da 'yan ƙauye ba su koya daga wajen 'yan ƙauye ba. Saboda haka sunnar Allah ce wannan bisa yadda ya dasa halittar mutane haka suke. To don haka shi ma kuma Allah jalla wa'ala hikimarsa ta hukunta cewa baya aiko annabi sai a cikin mutanen birane, sai a cikin 'yan birni, domin su ne da idan canji ya zo a birni dukkan ƙauyuka sai su bi. Amma da canjin zai faru a karkara wannan ba zai tasiri a wajen birane ba. Saboda haka wannan sunna ce ta Allah cewa baya aiko annabi sai a cikin alƙaryatu. Shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, bamu aiko da wani annabi ba a cikin alƙarya. Wato a cikin alƙaryar yake nan, ba a faɗi cewa an aiko shi zuwa wajen mutanen alƙaryar ba, domin in aka aiko shi a cikin alƙaryar ma'ana ga mutanen alƙaryar saƙonsa yake. Domin daga zarar ya bayyana a cikin alƙarya inda duk annabi yake, to ba shi da wata wazifa in ba bayani ba. Saboda haka daga ya tashi isar da saƙo zai zamanto yana isar da saƙo ne ga 'yan wannan alƙarya. To Allah ya ce idan dai ya aiko, sunnarsa ta gabata cewa idan ya aiko annabi a cikin alƙarya, to zai yi ma a wannan alƙaryar idan suka yi imani shi kenan, sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da kyakkyawan saƙo, ya ba su shari'a su bi Allah su samu kyakkyawan rayuwa a nan, su samu falahi duniya da lahira. Idan suka ƙaryata annabi, wanda yake wannan shine al'adar mafiya yawansu, cewa idan annabawansu suka zo ƙaryata su suke yi, to idan suka ƙaryata sai Allah ya kama su da jarabawa da ibtila'i. Shine illa akhadna ahlaha bil ba'sa, ai akwai bi idmarin fakadzabu, wato idan dai har suka ƙaryata, to mu kuma Allah ta'ala sai yace sai mu rike su su ma'abuta wannan alƙaryar. Bil ba'sa'i, alba'sa'i jam'u bu'us, daga albu'us ne, wato shine tsanani da yake samun mutum fil ghalibi, a cikin galibin tsananin da ake nufi anan tsanani na dukiya. Shi yasa ake cewa alfaqir alba'is wa atimul ba'is alfaqir, wato alfaqir ta'kidin alba'is ne, wanda yake mai tsananin abin, wato wanda yake cikin tsanani na rashin abin hannunsa. To Allah yake sai ya jarabci wannan alƙarya da talauci ta wayar arziki, da karyewar arziki, da karyewar cinikayya, da tsanani wajen abin da za a ci, wabban ra'i, da kuma cututtuka. Abin da yake cutar da mutum shine ya haɗa da tsoro, ya haɗa kuma da rashin, da wato cututtuka na rasa, wato rashin lafiya, tsoro na abokan gaba, wanda zai sa mutum kullum yana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali. To Allah yana jarabar al'umomi da waɗannan abubuwa yayin da suka kangare ma manzanni. Menene hikimar Allah a cikin wannan? La'allahum yabarra'u, ay la'allahum yatabarra'u, domin su yi tabarru'i, wato su yi ƴar murya ga Allah, su ce Allah ka yaye mana, Allah ka, wato su gane cewa wannan abin da suka yi sanadiyar saɓansu ne ga Allah. Allah ya jarabce su da wannan, sai su koma ga Allah. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da mutanen Quraysh, wa laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatabarra'u, haqiqa mun rike su da azaba amma ba su istikana, ba su kaskanci ga ubangijinsu ba, ba su kaskantar da kai wajen roƙonsa ba. Mutanen Makka abin da ya jarabce su da shi shine fari da hatta kai mutane, mutum idan ya zo yana bawali, idan ya ji bawalin ya bigi wani abu mai ƙara, sai ya fata wannan abin da ya ji mai ɗan ƙara ɗin fata ce, tsohuwar fata, sai ya ɗauki bawalin daga nan, ya ɗauki fatar ya karkaɗe ta, ya je ya ƙona ta a cikin ruwa, ya ƙona ta da wuta don ta ɗanyi laushi, sannan ya ci saboda rashin abinci. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf, Allah ka sanya musu shi wato shekaru na fari kamar yadda ka sanya ga mutanen annabi Yusuf. To Allah ya jarabci mutanen Makka, la'allahum yatabarra'u, domin su kaskantar da kai. Irin wannan sunna ta sa Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratul an'am cewa Allah maɗaukakin sarki haka yake yi. Wa laqad arsalna ila rusul ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله من كرنت وأن آيوي أتكين تفسير سورة الأنعام أبارا cewa Allah madaukakin sarki yace hakika mun aiko ya zuwa ga al'umomi da suka gabace ka sai muka rike su sai muka wato kama su da tsananci da cututtuka domin su kaskantar da kai ga Allah. To da a ce yayin da wannan tsanani namu ya zo musu, wannan musibu da suka zo musu, tadarru sun kaskantar da kai ga Allah, sun koma gare shi suna cewa Allah ka yaye mana, Allah mun tuba mun bi ka. Da sun tuba sun bi Allah shine tabarru da bisa kaskanci. Wal azabu falawla ijaahum ba'athna tabarru walakin qasat qulubuhum, sai zukatan su suka kekashi. Bayanin kekasar zukatan nasu shine wanda Allah ta'ala ya bayyana ana. Thumma badalna makana sayyi'ati alhasana, bayan tsananin yazo Allah ta yace sai yan kawar da wannan tsananin ya kawo kyakkyawa ba tare da sun tuba ba, ba tare da sun tuba ba, sai ya kawo musu sauki, ya yaye musu wannan tsananin. Hatta afau har suka yawa, suka yawa suka soma hayayyafa, arziki yazo, dukiya ta yawa, aka manta da kan cewa da tsanani ya same su, har suka soma, har suka mike kafa suka ce kad masaba ana darra'u wassara'u. Da fa iyayenmu tsanani da musibu sun zo sun same su, saboda haka dama wannan al'ada ce, haka juyawa zamani yake, yau da gobe haka ta gada. Saboda haka abin da ya samu iyayenmu ai ba wani abu bane illa juyawa zamani. Gashi yanzu Allah ya kawo ci, gashi yanzu canji ya zo, suka to wannan shine ke kashe wa zuciyar, wato suka manta da Allah, ba su dauka cewa yayin da tsananin ya zo daga Allah bane, yayin da sauki ya zo shi ma makaru istidraji ne daga Allah, jarabawa ce. Wannan shine ke kasar zuciyar, ya zamanto babu Allah kwata-kwata a cikin lissafin su, an cira Allah a cikin lissafin. To yayin da wannan ya zo, to sai halakar ta karshe ta zo, sai Allah ya yanke hanzari. Akhadnahum bagta, ay ahlaknahum, sai mu halakar da su babtatan, ba sa zato, ba tare da suna domin sun riga sun dauka kan cewar wannan abin da yake samun su ba shine zai halakar da su ba, jujjuyawar zamani ne. Saboda haka yanzu kuma da juyawa ta zo suka samu mallakar al'amuran duniyar su, ba sa taba tsammanin wannan abin zai kawo. To a lokacin ne yayin da suke tsammanin suna da iko akan duniyar, suna da iko akan gudanar da al'amuransu, suna da iko akan dukiyarsu, sai Allah madaukakin sarki ya kawo azabarsa, sai ya halaka su gabaki daya. Wahum la yash'urun alhali, ba sa tsammani, ba sa zato cewa halaka za ta zo musu. To wannan ita ce sunnar Allah jalla wa ala. Dan haka Allah ya sanya mana hankali domin mu tunani yayin da musiba ta zo, mu gane kan cewar wannan jarabawa ce daga Allah. Kuma Allah madaukakin sarki idan ya kawo musiba ba wai shine sakamakon saban da ake yi ba, a'a, li yudhiqahum ba'd alladhi amilu, ya dandana musu sashi daga cikin abin da suke, sakamakon sashi daga cikin abin da suke. Amma da Allah zai riki mutane da dukkan abin da suke yi, ya musu hisabi ne tsanani, ai ba wanda zai saura a bayan kasa. Amma kadan daga cikin miyagun ayyukan da suke yi sai ya dandana musu domin su komo, domin su komo, li yudhikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un, domin su dawo ya zuwa ga Allah. To hikimar Allah a cikin wannan shine yayin da talauci da tsanani ya zo, mutane wato al'adar mutum zuciya tafi wato karba tafi buduwa ga shigar wa'adi, kuma mutane sun fi kusa da ikhlasi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafi yaki sai ya kirawo talakawa ya sa su a gaba su yi addu'a, domin sun fi kusa da ikhlasi, sun fi kusa da ikhlasi saboda bukatar su ga Allah, bukatar su ta gaskiya ce, wanda ku suke wadatattu ba sa jin suna bukatar komai ga Allah. Saboda ka ko za su kira Allah da wuya ka ga ikhlasi ya yi bushasha a cikin zuciyarsu kamar yadda yake a cikin zukatan talakawa. To shi yasa Allah yake kawo talauci da tsanani da halin tsoro da halin wato fari da cututtuka da annoba, domin mutane a lokacin nan su zamanto bukatuwarsu ga Allah ta gaskiya ce. Kamar yadda ake a wata kissar wani malami da ake ganin sa daga cikin salihan bayi, za a tafi roƙon ruwa sai aka ce ya zo yayi jagoranci shine zai yi addu'a wajen roƙon ruwa. Sai ce to ku tsaya. Da suka dakata sai ya fito. Da yazo sai ce to yanzu mu tafi. Suka ce ya menene ka tsayar da mu? Yace zuwa ne duk abin da ke cikin gidana na abinci na sadakar da shi. Saboda buƙatar tawa yanzu ta gaske ce. Idan Allah bai shayar da mu ba ba ni da komai. Saboda wato ya zamanto yayi ikhlasi da gaske domin wanda ba shi da komai ya fi gaskiya wajen nema a wajen Allah jalla wa'ala. To Allah yana kawo tsanani domin wannan jar domin ya domin a kira shi da 'yar murya domin a fuskance shi da gaskiya. Saboda haka tuba Allah madaukakin sarki yake so mutane su. To amma yayin da mutane suka dauka wannan abun ba shi da alaka da Allah, wanda yawan abinda 'yan duniya suke nunawa kenan, shi an wannan abun ba shi da wani alaka da sha'anin Allah da sha'anin addini. Abu ne wanda yake an yi ba a yi tsari daidai ba, ba a yi shiri daidai ba, a yi ta kawo maganganu ko kuma a ce wannan dama abu ne wanda yake faruwa. Irin wannan fari bayan duk shekara 30 yana faruwa, yana jujjuyawa a cikin Sahara. Ba ku ga an yi irinsa a 1973 ba? To ai shi ne ya sake juyowa. Haka za ka ga ana faɗa don a ɗauke mutane cewa a ba ruwan Allah da wannan. Idan ma zuwa aka kirawo malamai da masu bayanin ilimin zamani, yayin da malamai suke cewa wannan abin musibi, wannan abin daga Allah ne. Muna cikin al'umma da shirka ta yi yawa, tsafi ya yi yawa, saba ma iyaye ya yi yawa, laifuffuka da ake yi ma Allah sun yi yawa, zinace-zinace da maza na neman maza, abu rashin gaskiya, algus a cikin kasuwanninmu ya yi yawa. Don haka mu tuba ga Allah, mu dawo, mu koma, mu riko da addininmu. Sai ka ga wanda yake malamin science dubbe da mu yake to ko da yake dai an faɗa haka na addini, to amma kuma abinda ilimi ya nuna shine kan cewa wannan abu ne wanda yake zuwa jujjuyi yana fito, wannan shine irin maganar kafirai. Wato ai wannan surufu dahar ne, wato su cire Allah a ciki. Bayan wannan yana ɗaya daga cikin ɗagawar ilimi, domin abu Allah yana kawo shi da asbab da yawa. Kace zaka keɓance shi a cikin sababi guda ɗaya, ka kora dukkan wani sababi, kai zalunci na ilimi. Waye ga maka kan cewar waɗannan abubuwan da suka zo din su ne ainihin sabubban da suka kawo? La'alla za a ce kamar yadda waɗannan suke cewa kadmat ta'aba anad darra wa sarra, abin wato abin da ya sami iyayenmu na cututtuka ya riga ya same su bayan ko annabawa ba su zo musu ba. Saboda haka mu ma dan wannan abin ya same mu tare da cewa annabawa sun zo mana ba wai dan mun saba ma annabawa bane, a'a dan jujjuyawa zamani ne kamar yadda ya sami iyayenmu. Waye ga musu kan cewa haka ne? Kuma waye ga musu kan cewa su kansu iyayen nasu ba su kasance akan wata shiriya ba, ko kuma akan wani koyarwa, akan wata ka'ida, akan wata akan koyarwa ta Allah jalla wa ala wanda suka saba mata, shi yasa Allah ya jarabce su. Domin kamar yanda yazo babu wani musiba da zai samu mutum face da zunubi. Wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, wannan ita ce ka'ida ta Allah. Ba wata musiba da za ta same ku sai saboda abinda ayyukanku, abinda hannuwanku suka kaddamar, wato ayyukan da kuka aikata. Hatta shauka, ko da tsaya ce ka taka, to saboda wani zunubi ne. Shi yasa wanda yake faɗakakke mai tabarru'i ga Allah shine daga musiba ta same shi sai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ya koma ga Allah ya ta istighfari, ya rinka neman Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa. Duk wata musiba an ta samu saboda zunubi ne, to abinda Allah maɗaukakin sarki hikimarsa ta hukunta shine a koma ga Allah yayin da musiba ta zo. Idan ku ba a koma ga Allah ba, to Allah maɗaukakin sarki sai ya yi mutum istidraji, wato sai ya shimfiɗa maka ka ga kamar kan cewar ƙarfinka ne da babu wani abu da zai sanya ka wa'azu, sai ya shimfiɗa maka arzikin har sai ka yi tamkini a ciki, to sannan rukun, sannan halakar Allah ta zo. To yayin wannan na biyun da yake zuwa, canzawar da Allah zai maka shine ake kira al-istidraji, wato sakin talala. Kana saban Allah, Allah kuma yana da mai ka ni'ima. Kana saban Allah, Allah yana baka abin da kake so. To a lokacin nan haka ringa ganin kan cewa ai sako ma bashi da wani tasiri. Kai ba abin da ya canza. An yi wa'azi, an ce karkayi, kai din babu abin da ya canza. To sai zuciya ta dada ƙara ke kasewa. Arana yazo ya lullube zuciyar ya zamanto ba mutum ba zai sake karban wa'azi ba. Ya zamanto ya dada ƙara kutsawa cikin bata har sai halaka ta zo, ya zamanto ya halaku gabaki ɗaya. Allah ya kiyaye mu. Wannan kamar yadda ake kiransa istidraji, ana kuma kiransa makrullah, makarun Allah, makircin Allah, wato shirin Allah. Shirin Allah yayin da ka nuna ma Allah kan cewa ba ruwanka da shi, to shi ma sai nuna ma kan cewa ba ruwansa da kai. Ya kyale ka, ya dauka kan cewar babu mai, ka dauka kan cewa babu mai iko a kanka, cewa kudura Allah ba ta da iko a kanka. Duk abin da yake faruwa yau da gobe yana da ƙara kutsar da kai cikin bata. To wannan shine makrullah da muke neman Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga fadawa cikin makrullah. Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu, da a ce ma abu wato mazowa alqaryatu, mazauna birane waɗanda manzanni suka zo musu, amanu sun yi imani, wattaqu sun ji tsoron Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, wallahi da mun bude musu albarkatu daga sama, wal ard kuma albarkatu daga ƙasa, walakin kadzabu sai dai ƙaryatawa suka yi, fa akhadnahum bima kanu yasribun sai muka halakar da su saboda abinda suka kasance suna aikatawa. Allah madaukakin sarki yayi wa'azi yace da mutane yayin da manzanni suka zo musu, mutanen birane sun yi imani da manzannin Allah, sun ji tsoron Allah wajen bin Allah, Allah ya ce sai mu bude musu albarkatu. Kaga sai yace albarakat, albaraka shine alkhairin da yake babu cuta a cikin sa, alkhairin da yake babu cuta a cikin sa. Kaga can Allah ta'ala yace thumma Allah ta'ala yace thumma badalna makana sayyi'ati alhasana, muka canza maimakon mummuna muka canza da kyakkyawa, bai kira ta albaraka ba, saboda ita albarka al'adarta ba ta kaiwa ya zuwa ga abin da zai cutar. Yayin da zaka ci abinci, amma ka ci abinci ya zamanto wannan abincin mai dadi ya zamanto ya sanya maka ciwon suga, wannan abincin bai zamanto albarka ba, domin ka ci abincin da duk da yake hasana ne, kyakkyawa ne, yana da dadi, kana jin dadin sa, amma ka kare a asibiti bai zamanto albarka ba. To bambancin abinda Allah yake budewa waɗanda suke sun saba masa yayi musu istidraji, anan ya kira shi hasana. A suratul an'am yace fatahna alaihim abwaba kulli shay, sai muka buda musu kofofin komai, komai sai yazo. Amma nan na mu'minai Allah yace la fatahna alaihim barakati, sai mu bude musu albarkatu. Albarkatu wato kyawawan abubuwa masu alkhairi, wanda amfanin su da alkhairin su mai yawa ne kuma mai dawama ne, domin shine ma'ana baraka. Kamar yadda muke cewa albaraka, inda aka fassara ta a cikin tabarakallahu rabbul alamin, albaraka shine abinda alkhairin sa ya yawaita kuma ya dawama, baya yankewa, babu wani abu wanda yake sharri a cikin sa. To Allah yace sakamakon imani da taqwa ga mutanen alqaryatu shine alqaryar sai Allah ya bude mata kofofin albarka daga sama, shine ruwa wanda zai sauko daga sama, da arziki wanda zai sauko daga sama, wal ard da kuma karkashin daga kuma kasa shine abinci kyakkyawa da ma'adanai masu albarka, ba ma'adani wanda yake zai zamanto mai cutarwa ba. Kamar yanzu kun ga ana maganar fetur din Najeriya, ana ce masa ba ni'ima bane, nikima ne. Za ga har turawa suna faɗa, akwai wani wanda ya rubuta littafi Poison Dwells, wato rijiyoyi na guba, wai rijiyoyin mai na Najeriya guba ne, domin ba abin da ya kawo, ya kashe noma, ya kashe kasuwanci, ya kashe komai, kowa ya riga ya tafi. Yanzu kamar yadda za ka ga mutane suna cincirin do a Abuja. Abuja ba masana'antu gare ta ba, ba noma ake yi a Abuja, babu dalar gyada a Abuja, babu dalar auduga, babu dalar koko, ba a noman dawa ko alkama ko rogo wanda ake kaiwa kasashen waje, duk ba a wannan. ba abinda ake yi sai kawai kudin man nan ake rarrabawa. Za ka ga mutane sun zo a bakin hanya ran da za a tura na Juma'a masu canjin riba da sababbin kudi naira 50-50. An je Abuja za a bashi kudi zai zo ya rabo. Sabanin abinda yake da yanda Kano take. Kano, me yasa Kano ta yi suna a lokacin jamhuriya ta farko? Saboda noma. Ga noma, ga dabbobi, ga cinikin fata, ga cinikin gyada. Saboda haka kasuwanci yana haɓaka, mutane suna samun arziki, mutane suna samun aikin yi in sun zo Kano. Saboda arziki da aka samu na albarka da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe. Amma wannan ko da aka zo ya zamanto ba maimakon ya zamanto albarka sai ya zamanto sharri, ya kashe harkar noma. Saboda haka mutum ya gama aiki ba abin yayi karatun, ga kwali yana yawo baya tunanin aiki, sai dai aikin da mutane da ƴan Abuja suke bayarwa. Saboda me? Saboda an kashe sana'a, an kashe noma, an kashe dukkan wata harka ta samun abinci. Sai ta wannan da ake ta hankonon, ake ta yakin kan cewa dan wannan kudin da yake fitowa, dalolin da suke zuwa na sayar da fetur sai an samu. Yanzu da kasuwar fetur za ta yanki, za ta karye, fetur ya koma dala 10, shikenan. Hatta albashi ba za a iya zuwa. Duk masu zuwa Abuja, duk grant din da ake bayarwa ba za a samu ba. To kun ga bambanci kenan da a buɗe kofofin komai da kuma a buɗe albarka. To Allah maɗaukakin sarki albarka shine kadai yake bada ita. Ba mai iya bada albarka sai Allah. Gwamnati ba za ta iya bada albarka ba. Ɗan siyasa ba zai iya baka albarka ba. Mulkin soja ba zai iya baka albarka ba. Boka ba zai iya baka albarka ba. Wanda kadai yake bada albarka sai Allah. Kuma Allah ya ce ga yanda yake bada albarka din nan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Da ma'abuta alkaryatu, ma'abuta garuruwa, ƴan birane da za su yi imani, su ji tsoron Allah, su gaskata manzanni, su kiyaye dokokin Allah jalla wa'ala, Allah sai ya buɗe musu albarkatu daga sama da ƙasa. Kuma wannan tarihi ya nuna, a tarihi an nuna kan cewa daural Andalus, Spain, ba ta taɓa samun arziki a cikin tarihinta ba irin lokacin da musulunci ya je. Lokacin nan ƙasar Almaniya, Germany da ƙasar Britaniya suna cikin wato jahiliyarsu. Sai satar mutane, sai cin mutane, babu ci gaba, sun zamanto da su da dabba duk ɗaya ne. Amma aka zo daular Espanya, saboda abinda musulunci ya zo da shi na wato hanyoyin ciyar da al'umma gaba da shari'a wadda ta tabbatar da ka'idar ciniki da ka'idar zamantakewa, da yadda ake gina habara, yadda ake gina zaman gari, da kuma ihya'ul mawat, ba da damar kan cewar a haɓaka aikin noma. Ihya'ul mawat shine in ka je ka samu gandun daji aka baka, aka je in ka je ka noma gandun daji, wannan ya zamanto naka ne. Man ahya ardan qad umitat fahiya lahu. Wannan ihya'ul mawat din shine yasa aka samu harkar noma da ba taɓa samun ta ba a tarihin Andalus. To ka gani wannan alƙawarin Allah ne. Saboda haka ba wai kawai alƙur'ani ya faɗa bane, mu mun san cewa maganar Allah gaskiya ce. In Allah ya faɗa tabbas sai yayi. To tarihi ma ya tabbatar da wannan. Baba musulmi ba su koma baya ba wajen tattalin arziki da samun ci gaba a duniya sai yayin da suka yi sako-sako da shari'ar Allah, suka ce za su ɗauko wata shari'a daban ba shari'ar Allah ba su tabbata a kansu. Lokacin ne al'amuran musulunci ya soma lalacewa, daular Uthmaniya ta soma ci baya ta rushe. Amma alƙawarin Allah gaskiya ne. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan wa'azi, ya ce ina ma da a ce ɗan alkaryatu sun yi imani, sun ji tsoron Allah, da sun yi haka sai ya buɗe musu albarkatu. Amma sun yi, ba su yi ba. To da ba su yi ba fa, me ya faru gare su? Da suka ƙaryata, Allah ta'ala ya ce fa akhadnahum bima kanu yaksubu, sai muka rike su. Al-akhdh a nan wajen ma'anarsa al-ihlak, sai muka halaka su. Saboda abinda suka kasance suna tsururtawa domin a nuna cewa Allah ba azzalimi ba ne. Allah baya zalunci. Zai maka, ya ce wanda ya yi kaza zai masa kaza, wanda ya yi kaza zai masa kaza. Saboda haka yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da azzalimi, ya halakar da shi ne saboda zaluncinsa. Shi ya yi zaluncin kuma ya gaskata alƙawarinsa ne. Adalci Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su. Na'am. Allah ya ce afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. To shin ko ma'abuta alqaryatu suna sun aminta da cewa uqubar mu tazo musu cikin dare alhali suna bacci, kuma ƴan koko waɗanda suke cikin alqaryatu sun aminta uqubar mu tazo musu da walaha wa hum alhali suna wasa, sun gafalu suna cikin wasannin su. Afa aminu makrallah, ko ku sun aminta da makircin Allah ne? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun, babu mai aminta da shirin Allah din ba mutane waɗanda suke tababbu ba. Wannan wa'azi ne Allah ta'ala yake yi ma waɗanda suka zo bayan an halakar da al'umomi gabanin su, cewa shin suna sun aminta ne? Abu ya zo musu sako daga Allah cewa ku amintatu ne, ba abinda zai same ku bayan kuna gani abinda yake faruwa. Ko yanzu ba ma gani mutane su kwanta bacci, amma cikin dare ambaliyar ruwa ta zo, aradu ta zo, ko iska ta taso, ko girgizar kasa, ka kwanta baka san ya zaka tashi ba. Ko ku kuna tsammanin su wanda wannan abin ya same su ba su da karfi da tanadi da za su hana ma kansu wannan ne? Da karfin nasu da tanadin nasu wannan bai musu amfanin komai ba. Ka duba dai daular da ake da ake ganin karfinta babu kamar daular America, amma ka duba ka gani yanda guguwar ruwa zaka taso musu cikin lokaci kankani ta halaka mutane, ta kawo asarar dukiyoyi. Ga irin abubuwan da suka faru nan a Oklahoma ƴan kwanakin baya da suka faru, ga wuta wadda ta taso a cikin Texas ƴan kwanakin baya da ta taso cikin lokaci kankani, masu yaki da wutan wajen guzan 26 lokaci ɗaya suka mutu, banda asarar da ta yi ta duki, banda halakar da dukiyoyi da ta yi da halakar da mutane. Duk tanadin su inda tanadi yana amfani, da America ta hana kanta wannan abin ya faru. Inda America take isa matuƙa wajen ganin kan cewa ran dan America guda ɗaya bai zube bai salwanta ba. Duba ka gani lokacin da aka sanya bomb, lokacin gudun da aka yi a garin Boston din nan, da aka sanya bomb suka tashi garin gabaki ɗaya, sai an gano wane ne ya sanya wannan bomb din. Duk ƙarfinsu saboda ɗan America ya halaka. Saboda haka da akwai abin da zai tsare ɗan America daga halaka, ko menene da karfin dukiyarsu da karfin su rundunonin su na sojoji da tsarin su da tsarin shari'ar su da sun hana wannan. Amma wannan abin ya sa sun yi, ba za su iya ba. To me zai sa mutane su aminta da kan cewar ikon Allah ya fi karfin ikon su? Domin azabar Allah tana iya zuwa da daddare, ba wai kuma kawai sai da daddare ba, lokacin da mutane suke bacci suke ba su da tanadi, zai zata iya zuwa musu ma da tsakar rana, duha, lokacin walaha. Ka san lokacin walaha shine lokacin nishadi, kowa ya fita ana ta aiki, masu wasa na wasa, masu nema na nema, masu shirye shirye na yi, masu mitin na yin mitin. A lokacin kuma uqubar Allah din tun ba mu gani ba ya faru, mun gani ya faru. To sannan Allah ta'ala ya ce ko ku san aminta da makrullahi, cewa tsanani da ya zo musu, yanzu Allah ya canza ya kawo sauki, saboda haka Allah ya musu wato sakin talala, ya sake su yi abinda suke so. To babu mai aminta da makrullahi illa alqaumul khasirun, duk wanda zaka ga yana cikin safan Allah, Allah yana yi masa kuma abinda yake so, ya bashi lafiya, ya bashi dukiya, ya bashi iko, ya bashi karfi, amma kuma yana cikin safan Allah, to wannan shine ainihin wanda yake cikin tababbi, shine a cikin hasara, domin yana tsammanin ba zai taɓa gushewa ba. Da shi da Fir'auna ba shi da bambanci, ka san malaman tarihi suna cewa Fir'auna bai taɓa ciwon kai ba, malaman tarihi suka faɗa ba nasi bane, Allahu a'lam. Amma sunnar Allah haka ta gabata tare da waɗanda suka aminta da makrullah, cewa suna cikin saban Allah kuma Allah yana yalwata musu arziki. To yayin da zaka ga kana cikin alakarka da Allah ba kyau, kuma komai naka yana tafiya daidai, to ka farga da kanka, ka kuka da kanka cewa la'alla wannan shiri ne da Allah jalla wa ala. Sai lokaci tukuna da rukun Allah ya zo maka barabe ba ka tsammani. In Allah yana son ka da alkhairi sai ya jarabce ka kafin halakar ta karshe ta zo, sai ai maka bulala mai zafi, sai ka fadaka, sai ka koma ga Allah. To wannan Allah yana son mutum da arziki kenan, domin haka bala'i yake ga mumini. Bala'i ga mumini ya fadakar da shi ne kan ya koma ga Allah, ya kuma tsarkake shi kan abin da ya gabata, domin kada Allah ya tara masa sai a lahira ya yi masa. To wannan wa'azi ne ga mutane, gare mu kada mu aminta da makarullah. Abdullah ibn Mas'ud yana cewa akbarul kaba'ir, mafi girman zunubai da suka fi girma su ne shirka da Allah, da al'amnu min makrillah, da kuma al-ya'su min rawhillah, aminci da makirkin Allah, da kuma yanke kauna daga rahamar Allah. Wato ana so mumini kamar yanda ba a so ya sangarce, kuma ba a so tsoro ya sanya shi ya rinka ganin kan cewa shi ya halaka, babu wani amfani ma a cikin ma rayuwar, me ma amfanin ma yayi sallah, shi munafiki ne, babu imani, saboda haka sallar ma yake yi. To wannan duk yana daga cikin dabaibayin shaytan. Ba a so kauna da sake da ba a so ka sake ta fuskar kauna kan cewar ai Allah zai maka ne kyau, saboda kana ganin Allah yana maka ne kyau anan, wannan ya sanya ka rudu, kana saban wannan har ya sanya ka ka rinka saban Allah, ka rinka ganin ai ba komai, dan ka san wani wato tsananin kauna ta kan cewa ai Allah Ghafurur Rahim, tunda Allah ya ce ni rahama ne, saboda haka babu komai, komai ma sai yayi har saban Allah ma. To wannan ba raja'i bane, wannan amnu min makrillah. Wani kuma yana tsoron Allah har tsoron ya sanya shi ya rinka ganin kan cewar ai shi ya halaka, in ma ya tuba ma Allah ba zai karbi tubansa ba, in ma yayi ibadar Allah ba zai karbi ibadarsa ba, saboda haka mai amfani ya ibadar sai ya zauna ya kasa yin komai, ya ki bautar Allah ko da bai saba ma Allah ba, zaman nasa da yayi saban Allah ne. Shi wannan tunanin na zuciyarsa na kan cewa Allah ba zai ji kansa ba, saban Allah ne, yana daga cikin akbarul kaba'ir. Innahu la ya'asu min rawhillah illa alqawmul kafirun, babu masu ɗebewar hasu ga wato rahamar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai, al'adar kafirai ce, kuma shaytan yana zuwa ta kowanne ɗaya daga cikin fuskokin nan, ko dai ya zo ga wajen mai ibada ya sanya masa yanke kauna ga rahamar Allah, ko kuma ya zo wajen mai sharholiya wanda baya bin Allah ya sanya masa wato al'amnu min makrillah, yace a ai tunda kaga Allah yayi mun wannan, to ko gobe ma an je can muna cikin waɗanda suke za a yi mana, amma kuma gashi baya bin Allah din. To wannan yana daga cikin hanyar da ake zuwa da shaytan yake zuwa ma mutane. Allah madaukakin sarki yayi wannan kiran ga ahlul qura alqaryatu, wato waɗanda ke cikin ta, wato ga al'umomi kuma daidaiku ne suke yi, ma'ana wannan abu ne wanda yake al'umma za ta yi makanta wa'azi da shi, al'umma ta yi makanta wa'azi da kada waɗansu daga cikin al'ummar su janyo musu halaka ko da daddare ko da rana, kada waɗansu daga cikin al'umma su janyo musu al'amnu min makrillah. Ta yaya za a yi wannan ta hanyar wa'azi? Saboda haka yayinda al'umma ta zauna ba a wa'azi aka sangarce, to shikenan halaka ta zo ga kowa, domin mabudin alkhairin al'umma ya zamanto akwai waɗansu wanda suke tsaye suke kan cewa tsaya ai daidai, a tsaya a dawo ga Allah. Abin nan da yake samun mu jarabawa ce daga Allah. Kun ga yanzu kamar tsananin nan da muka shiga lokacin da aka zo aka samu tashin hankali din nan na rashin tsaro, da har ta kai kan cewar sallolin jami'i ma suka gagara a waɗansu masallatan, waɗansu sai hada magariba da isha suka rinka yi, ko nan masallaci mun dade kwana da kwanaki muna hada magariba da isha saboda dokar ta baci da aka sa. Gari kamar Kano ana cinikin miliyoyi waɗansu wanda da aka hira da shi kan cewa tsakanin abin nan a kasuwar kwari a kullun ana cinikin biliyan 1.5, amma da kyar yanzu ake ce da kyar a lokacin ake cinikin sulusun wannan biliyan 500. To irin wannan lokaci daya wannan abu ya zo wake da ikon ya kawo wannan in ba Allah ba. to in aka mayar muka koma ga Allah muka kyautata tsakaninmu da Allah muka tuba muka yi murya ta kankanci ga Allah muka ringa addu'a tare da gaskiyar komawa ga Allah to sai Allah ya yi mana idan ko muka dauka dabaran mu ce ko wayan mu ne ko tattalin mu ne shikenan sai Allah ya kyale mu da wayan mu sai Allah ya kyale mu da wayan mu abin da ya kamata kenan ko yaushe ya kamata mu rinka yi yayin da musiba ta zo saboda wannan sunnar Allah ce kamar yadda wayannan ayoyi suke koya mana
awalan ya
Allah ta'ala yake awalam yahdi lil ladina yarithuna al ard shin a wadanda suka gaji kasa min ba'di ahliha bayan ma abutanta wadanda aka halakar shin basu shiryu bane ya zuwa ga cewa da Allah ya so Allah wa sha uda mun so asabnahum bi dhunubihim sai mu kama su da zunubi saboda zunuban su wa naqdahu ala qulubihim kuma mi yimki mu dade zuciyar su fahum la yasma'un ya zaman to ba ka jin wa'azi wato abun mamaki ga wadanda suka gaji kasa bayan wadanda aka halakar cewa sun shin an shiryar da su ne ga cewar Allah madaukakin sarki ba shi da ikon ya kama su da zanuban su sun samu wannan shirye ne ai ba su samu ba to ba su shiryu ba su gane wannan ba su samu shiriyar da za ta fahimtar da su cewa inda Allah ya so da sai ya kama su da akuba ma'ana wato su sami ilimi na shiriya wanda zai bude musu basira yanda za su ji tsoron Allah su ce kamar yanda Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umomi bayan ya halakar da su ya kawo mu a maimakon su to mu ma fa Allah yana da iko saboda abin da muke yi kamar yanda su suka yi Allah ya halakar da su mu ma muna Allah yana da iko mu ma ya halakar da mu wato abin da yake na shiriya bai zo musu ba da za su samu wannan hakika ya zo daga ciki shine wannan wa'azi wana ko kuma Allah ya ce wa natba'u ala qulubihim kuma mi yimki a cikin zukatansu wato ya zamanto cewar musibar da za ta zo musu musiba ce wanda take ta aminci daga makircin Allah Allah ya yimke zuciyar at-tab'u shine hakimi wato idan aka yi wasika aka rufe ta sai a dauko wani zare da ana amfani da candle sai a kona candle a sanya shi a murfin wasikar dan ya nuna kan cewar ba wanda ya bude ta babu abinda zai shiga ba abinda zai fita wasiqun sarakuna haka ake musu a da to wannan at-tab'u din shine idan aka yi mazuciya wato tamsili ne masalta maka halin zuciya ake cewa ba abinda zai shiga ba abinda zai fita daga cikin ta fahum la yasma'un ya zamanto ba sa ji ma'ana ba sa jin wa'azi at-tab'u wannan shine mafi sharrin abinda zai samu mutum ya zamanto Allah ya yimke zuciyar ba ta jin wa'azi shine zaka ga an zo an yi wa'azi mai wa'azi irin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai wa'azi amma waɗansu da suke zaune a nan su ga mutane suna kuka sai ce wai me aka faɗa ne me yasa su suke kuka gashi magana ɗaya suka ji daga bakin mai magana ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bambancin shine su waɗannan Allah ya yimke zuciyar su to kage yayin da mutum ya zamanto wannan ne amfanin rayuwarsa mana ba zai taba tsororin alkhairi ba an dade masa kofar tuba to wannan shine halaka da tafi komai halaka Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙan Allah zuciya wadda take mai tsoron Allah yake neman tsarin Allah daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah ina neman tsarinka daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah ita ce wadda ta samu wannan at-tab'u din abin da yake kawo tsabo a cikin zuciya saban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin sahih muslim yana cewa yayin da mutum ya idan mutum yayi zinubi nakatat fi qalbihi nuktatan sauda sai wani dugo baki yazo ya dugo akan zuciyarsa idan ya sake yi sai wani dugon yazo baki ya dugo akan zuciyarsa har sai ya zamanto yayin da zinubin yayi yawa dugon baki ya lullube zuciyar ta zamanto bakakirin gaba ki daya sai ya zamanto kamar kofi wanda aka kifa shi ka san kofi wanda aka kifa shi ta yaya za a yi kace zaka dora masa ruwa ta kasa zaka dora masa ruwa ne zai shiga to babu wani alkhairi da zai shiga shine sai ta zaman to zuciya wanda take la ta'riful ma'ruf la ya'riful ma'ruf wala ya'riful munkar wala yunkirul munkar bai san abu kyakkyawa ba bai kuma ya kuma inkarin mummuna yana ganin a ce namiji na neman namiji baya ganin wani abu a cikin wannan ame ai ba kada ka faɗa kace namiji ne sha'awan namiji kamar yanda ƴan gidan kasan kun san ƴan gidan radio ƴan gidajen radio musamman na turawa sai da suka yi yaki da wannan kada a ce mutane masu yin aikin mutanen lo annabi lo saboda an san bahaushe saboda tarbiya addini yana kin wannan sai dai a ce a faɗi kalma wanda yake ba za ta sa a kyamace su ba kada a kyamace su to waɗanda suke irin wannan wanda zuciyarsu ta zama to wato alqala wato alqus alqus mujahhiyan kofi wanda aka juya shi ya zama to alkhairi baya shiga to wannan shine abbu abinda yake kawo yinki a cikin zuciya saban Allah da rashin tuba amma yayin da mutum ya saba Allah ya tuba in kuban ya dugu baki in ya tuba sai Allah ya kankara wannan in ya sake yin wani in ya tuba sai Allah ya kankara wannan shi yasa shekan ko shi yake so ya hana ka tuba yake kai munafiki ne tuban mu zuru kake ka tuba ka dawo ka tuba ka dawo so yake kada ka tuba amma idan ka ki amma idan ka dage ka ci gaba da tuba din to shine Allah madaukakin sarki zai ce wannan bawa na yaje abin da yake so na yafe masa ya san ba zai zama tori ba tacce shedan ba sai shedan ya koma ya ta kuka ya san cewa kafi karfin sa to saboda haka mutum ko yaushe saboda ba yadda za ka zama to kai istiqama daidai yanda kake yanda Allah yake so kullun alzumta cikin istighfari da yawan tuba ga Allah jalla wa ala
yunkan qawala qutu alayka min anba'iha wa laqad ja'akum nusurun min bayyinati fama ja'alu li
Allah ya ce tilkal qura to wadancan fa sune alqaryatu naqussu alayka min anba'iha muna baka labari ya rasulullah daga labarurukan su lawa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haqiqa wallahi manzannun su sun zo musu da hujjoji mabayyana fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl bas kasance masu yin imani ba saboda karyatawar da suke tun farko kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin kamar haka ne Allah yake dabai yake yimki akan zukatan mutane waɗanda suke kafirai wama wajadna li aktharihim min ahd bamu samu yawan su suna da riƙo alƙawari ba wa in wajadna aktharahum la fasiqin haqiqa mun samu mafiya yawan su haqiqa wallahi fasikai ne Allah ya ce to waɗannan sune alƙaryatu din wannan shine kissoshin alƙur'ani waɗannan sune kissoshin alƙur'ani tarihin alƙur'ani ba tarihin da zai gaya maka bane yau an yi sarki wani gobe an yi sarki wani wannan ya tsawo wannan ya masa ku ya kwace ya dawo da wannan tarihin alqur'ani shine tarihin da ba za ka same shi tarihin da alqur'ani zai baka ba shine wanda za ka same shi a cikin multafan mutanen farko ba tarihin alqur'ani zai gaya maka yaya sunnar Allah ta kasance a cikin halittarsa kuma yaya Allah yake shiryar da mutane yaya kuma jawabin manzanni ya kasance yaya jawabin mutane ya kasance ga manzannin Allah tambayoyin da Allah zai maka a cikin alkiyama yaya alakar mutane tsakanin su da Allah da alƙawarin da Allah ya dauka tsakanin su to shine ma'anar tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wannan shine kissar alqur'ani wannan shine tarihin alqur'ani Allah ta'ala yace wala kad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat issa alqur'ani ta tabbatar da wannan haqiqa haqiqa manzanni sun zo musu da ayoyi mabayyana ka duba ka gani annabi ka duba a gani dai misalin annabi shu'aib annabi salih kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatullah ya kawo musu taguwar Allah wanda suka nema a sifar da suka nema yazo musu da hujja mabayyaniya annabi shu'aib yazo musu da hujja mabayyaniya saboda haka bayani cikakke hujja cikakkiya ta zo domin Allah madaukakin sarki ba zai aiko da manzo ba sai da aya wanda zaka tabbatar da gaskiyarsa ya zama to babu wata shubha babu wani rikici a cikin zukatan mutane, a tsayar da hujja akan mutane. Amma Allah ta'ala ya ce basu kasance sun yi imani ba. Me yasa? Bima kadzabu min qabl, saboda ƙaryatawar da suka yi tunda. Ƙaryatawar da suka yi tunda a nan malamai suna da fuskoki daban-daban. Akwai fuska wadda take nuna kan cewa ai sun ƙaryata, sun a wato sun ƙaryata a cikin ilimin Allah. Allah ya san dama ba za su yi imani ba. Saboda haka wanda Allah ya san ba zai imani ba, ba zai imani ba. Wannan aya mai ban tsoro, saboda sanin Allah ya sanya ka ji tsoron Allah. Baka san a cikin waɗanne kake ba, Allah ya san kowa abin da zai. To saboda sanin da yara ta yi da sanin Allah cewa ba za su yi imani ba, don haka ba su yi imani ba. Wata fuska wanda yake kuma aka rawaito daga malamai, daga cikin su hadda Abdullahi dan Abbas, cewar ba su imani ba, ba su kasance masu imani ba saboda ƙaryatawar da suka yi tunda, tun kafin zuwan manzanni, ai tun kafin lokacin da ayoyi mabayyananu suka zo musu. Ƙaryatawar shine mubadara gaggawa da suke wajen ƙaryata manzanni farkon zuwan su. Saboda haka wannan yana nuna rashin arzikin, wato rashin arzikin mubadara gaggawa wajen ƙaryata gaskiya farkon zuwanta. Kaga Abu Lahab shine yana jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta la ilaha illallah, yake tabban laka sa'iral yawm ali hadha jama'atana fir da kai, wato ka halaka sauran rayuwa baki ɗaya ya zamanto kan cewar ka halaka baka da arziki, dan wannan ne ka tara mu. Kaga har ya mutu a cikin kafirci, aka saukar da tabbat yada abi lahabin wa tab a kansa, har yanzu ake karantawa ake tabbatar da la'ana a kansa. Saboda me? Saboda yayi mubadara da fuskantar ƙaryatawa da sakon annabi. Shi yasa kana jin gaskiya ke gaggawa wajen yadda da ita. Kai yaki da zuciyarka, kada ka zamanto wanda yake za ka zamanto mai ƙaryatawa ko mai shakka, domin sai Allah ya maka ukuba da karkatar zuciya, kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma zaghu azaghallahu qulubahum, yayin da suka karkata, suka karkace ba su imani ba, sai Allah ya karkatar da zuciyarsu. Wani yake mummunan ukuba. Yayin da mutum ya ga gaskiya yake imani da ita, to shikenan duk wata aya kuma daga baya da zai gani sai Allah ya shabbaha masa, ya jirkita tunanin, ya zamanto ba zai gane gaskiyar ba. Shi yasa ake son idan mutum ka ga gaskiya da alamun gaskiya din ke gaggawa zuwa ga karɓa, kada ka bari san rai ya sanya ka ka kiyarda wannan. A sakamakon wannan Allah ya maka ukuba da cewa ba za ka taɓa karɓar gaskiya ba har abada. Kayo ka yayin da mutum ya zamanto Allah ya masa wannan ukubar, to me ye amfanin zuwansa duniya? Babu amfanin zuwansa duniya. To Allah ba azalumin kowa ba ne. Allah ya sanya asbab. Ɗaya daga cikin asbab ɗin rashin imani shine gaggawa wajen rashin yadda da gaskiya yayin da mutum ya so maganinta. Yayin da ka so ma'aran gama da gaskiya, to ka karɓe ta da karɓuwa, sai Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe maka binta da karɓar wata gaskiyar idan ta zo maka. Amma yayin da kai arangama da gaskiya farkon haɗuwarka da ita, sai kai watsi da ita, sai kai girman kai, to wannan za ta iya zamanto maka ukuba cewa ba za ka taɓa sake ganin gaskiya ba, domin la'alla wannan shi ne damar da Allah ya ba ka ya nuna mata gaskiyar ka gani. Za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba? In ka karɓa shi kenan sai Allah ya bi da kai hanyar mutanen kirki. In ba ka ƙi karɓa, to wannan shi ne dalilin faɗawarka cikin ribatattun shaitan. Allah ya kiyashe mu. To shi yasa ne malamai suke bayani akan shu'um takzib, wato ash-shu'um shi ne rashin arziki, rashin sa'a na ƙaryata gaskiya farkon da za ta zo maka. Idan mutum ka gaskata, to wannan shi ne ka samu arziki. In kuka ƙaryata shi ne ka samu rashin arziki, shi ne ash-shu'um. Allah ya ce da yawansu mun same su ba akan alƙawari ba. Shi cika alƙawari tufa ce wadda yake kyakkyawa, shari'a a hankali ya tabbatar da ita, kuma shari'a ta ƙarfafa ta. Duk wanda aka ce ai wani mai alƙawari ne, za ka ga mutane sun san mu'amala da shi. To yayin da Allah ya ce da yawansu ba sa kan alƙawari, ya zamanto ba mutane ba ne waɗannan. Don babu mutumin da za a ce mara alƙawari ne sannan a ce yana da sifa ta mutanen kirki. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, Allah ya ce da yawansu mun same su fasikai. kuma muna gani irin Allah ya kirkasa mana irin fasikancin su, suka ce ma annabawan su a bata suke, suka ce wa wuta ce tare da su, aka tunatar da su ni'imar Allah, suka yi wance kali da ita, suka yi fito na fito da ayar Allah, suka ce ka zo mana da abin da zaka zo mana din idan dai kai kana cikin manzanni, in kai masu gaskiya ne. Duk irin wannan shine al-fusuq, fita daga cikin tsaa, fita daga cikin iyakokin Allah jalla wa ala. Wato mafiya yawan mutane fasikai ne, dan haka kada ka ce zaka dakata abin da al'umma suke yi. Allah kuma ba Allah ba abin da zai gagare shi, komai yawan mutane ko duniyar ce gabaki ɗaya Allah ya azabtar da su. Saboda haka babu zancen mutuwar yawa kaka wajen saban Allah, babu kaka a cikin wannan, babu kaka. Walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azab mushtarikun, ba zai amfane ku ba a wannan rana, inji Allah, rana al-kiyama, yayin da kuka yi zalunci cewa kun yi tarayya a cikin azaba. Wai dan ka juya ka ga wannan ka ce a ashe wani ma yana nan, ashe wani ma yana ina, wannan ba zai amfane ka ba. Dan ka juya ka ga wani wannan ba zai rage maka azabar ba, domin wannan azabar Allah ce, tafishin Allah ce. Saboda haka kada ya yaudare ka kan cewar mafiya yawan mutane fasikai ne, kan cewa wannan ai babu komai, ina kai ka zamanto kaɗan ɗin da kace ba fasiki ba. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu tsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.